sana murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki, muka sake shigowa domin gabatar da wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya, za mu leƙa jihar Borno, inda rundunar tsaro ta daƙile ayyukan 'yan fashi da makami. Sai kuma zanga-zanga da al'ummar garin Dingi na jihar Zamfara suka ƙara yi na neman kare lafiya da ƙadarorinsu. Daga jihar Kano kuma muna da rahoto kan haramta amfani da mutum-mutumi da teloli da masu sayar da sutura ke yi na tallata sana'o'insu. Kamar kowace rana Alhamis, Zainab Babaji za ta shigo da rahoto na musamman, Abdul Wahab Muhammad kuma ya gabatar da labarin wasanni. Amma kafin waɗannan duka, ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce raguwar da aka samu a baya-bayan nan na sabbin waɗanda suke kamuwa da coronavirus a Turai gaba ɗaya ya kawo ƙarshe. Daraktan hukumar WHO a yankin Turai, Hans Klug, ya faɗa yau Alhamis ɗin nan a wani taron manema labarai a Copenhagen cewa adadin waɗanda suke kamuwa a ƙasashen yankin 53 ya yi tashin goron zabi da kashi 10 cikin 100 a makon da ya gabata. Klug ya danganta ƙaruwar da ƙaruwar cakuɗuwa da tafiye-tafiye da taruka da kuma sassauta dokokin cakuɗuwar jama'a, wanda ya ce yana faruwa ne a cikin yanayi mai saurin canjawa. Bayyana ƙaruwar nau'in Delta na cutar coronavirus mai saurin yaduwa wani yanayi ne da yake sake ta'azzara a yankunan da aikin allurar rigakafin yake tafiya a hankali, yayin da sama da kashi 60 cikin 100 na gaba ɗaya mutane suke jiran aƙalla allurar rigakafin COVID guda. Kuma tare da sassauta dokokin yin tafiya da cakuɗuwar jama'a, Klug ya yi gargaɗin cewa nau'in Delta na cutar coronavirus zai mamaye yankin Turai nan da zuwa watan Agusta mai zuwa. Wani bincike da aka yi ya nuna cewa musgunawa da Beijing take yi wa 'yan guhura a ƙasashen waje ya bazu zuwa kusan ƙasashe 30 a sassan duniya, musamman saboda waɗannan gwamnatocin ƙasashe da suke karɓar baƙuncinsu suna tsoron ƙarfin ikon Beijing da kuma tasirinta. Rahoton wanda aka yi wa take da ba wurin gudu balle ɓoyewa tsarin China na takurawa 'yan guhuru ya yi nazarin hanyoyin da China ta yi amfani da su don rufe bakin 'yan guhuru masu adawa da su da ke wajen iyakokinta. Rahoton wanda na haɗin gwiwa ne da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Oxford Society for Central Asian Affairs da hukumar kare haƙƙin 'yan guhuru suka haɗa ya bayyana cewa akalla ƙasashe 28 a faɗin duniya na da hannu dumu-dumu a cikin cin zarafin da China ke yi wa 'yan guhuru, tare da ƙasashen gabas ta tsakiya da arewacin Afirka a matsayin waɗanda suka fi kowa laifi. A ranar Laraba da ta gabata, Amurka ta sake jaddada ci gaba da goyon bayanta na kwashe dubban 'yan Afghanistan waɗanda suka taimaka wa sojojin Amurka a lokacin yakin kusan shekaru 20 a Afghanistan. An gano rukunin waɗanda suka nemi shirin bizar baƙi ta musamman, waɗanda suka yi aiki a matsayin masu fassara da tafinta, da kuma waɗansu mutane da suka taimaka mana da ke cikin haɗari. Su da iyalansu suna da zaɓi na a sauya musu wuri a wajen Afghanistan kafin mu kammala janye sojojinmu nan da zuwa watan Satumba domin kammala aikinsu na bizar baƙi ta musamman. Mataimakiyar mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Jalina Porter ta faɗa wa muryar Amurka yayin tattaunawa ta wayar tarho a ranar Laraba da ta gabata. Mataimakiyar mai maganan da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta ki ta yi ƙarin haske kan wace ƙasa ce za ta zama ta uku da za ta tsugunar da 'yan Afghanistan ɗin masu neman bizar. Bauta ta ce saboda matsalolin tsaro za mu taƙaita yawan bayanai da za mu sanar na adadin yawansu da wurare da kuma lokacin gudanar da waɗannan ayyukan. Majalisar Dokokin Amurka ce ta ƙirƙiro shirin na ba da bizar ta musamman ga 'yan Afghanistan a cikin 2009. Don samar da kariya ga 'yan Afghanistan masu fassara da ma'aikatan kwantiragi da jami'an tsaro da sauran waɗanda suke da alaƙa da sojojin Amurka da ayyukanta.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya. Lamarin da ya sa al'ummar garin Bingi da ke karamar hukumar Bangudu sake gudanar da zanga-zangar neman hukumomi su dauki mataki. Wace da Musanin Shaibu Malumfashi na dauke da karin bayani.
A jiya da safe ne su waɗannan mahala suka shiga ƙauyen Juyi da Dorayei a nan yankin Bingi, inda suka harbe mutane shida suka kuma tafi da matan aure da dama, kamar yadda mazaunin yankin ya bayyana mini.
Ni Kabiru ne gidan. Ƙauyen Bingi ne sun ka zaka Juyi da Dorayei. Mutum ya kai shida wanda sun ka halaba, sannan akwai duk waɗanda sun ka kashe. Kuma sun dauke mace ta 20 wadda sun kai daji da ita. Matan aure.
Ko mutanen gari ba samu dauki ba.
Lokacin duk an sa kankan wasu sun yi kasuwa, wasu kuma suna daji.
Da rana suka zo?
Da rana sun ka zo, misalin ƙarfe 10 na rana zuwa 12 jiya. Wasu na kasuwa Bangudu da Bingi, sun tare kuma Bingi an ka hana ta ci, duk wasu sai suka tayo Bangudu.
Su suka hana?
Jami'an tsaro da an haka soji waje sun ce kowa a koma gida a saura latu da sun ka ji an kai jami'an tsaro Bingi sai sun koma sun kawo ƙauyuka suna suke mutane suna huda daji da bisa shi da masu noma a kashi suna halbi wanda an halaba bai halbuwa.
Kuma waɗanda ci maganin bindiga ko?
Waɗanda ci maganin bindiga an sai a ce alsaidi da mashin sai a ce a tunkuɗe shi.
Yaya jami'an tsaro ba?
To jami'an tsaro yanzu akwai wasu da na zonan tashin abubakin titi sun ka ce za a ba su hanya su wuce za su can dajin an ka daga musu da sun ka shakwana sai sun ka tsaye da motoci sun ka dawo sun ka ce hanya za a buɗe wa mutane su rita ya su ko mata da san maza sun ka ce to ba su yadda ba sun ka tsara hanya nan suna hasauta sai sojojin sun ka zo suna kama bugun mata sun su buge su mata su buge su.
Shi ma wani matafiyi ga abin da ya bani labari.
Ina da kan hanya ta zuwa Sokoto mun kawo wani gari da ake ce mata Sha'abu ina ganin kilomita 5 daga garin Bangudu sai ga cincirin da mata da kanana yara da tsofaffi da matasa sun tura hanya suna kona tayu akan hanya kuma sun hana kowace mota wucewa ko fitowa daga Sokoto ko fitowa daga Zamfara. Babban dalilin su shine cewa jiya tun karfe 10 na dare ake kashe mutanen su kuma sun sanar da jami'an tsaron da aka sa don kula da yankin kusan kashi 3 na sojojin ba waɗanda ba su je suka labarta mu abin da ke faruwa ba sai su ce ba ba su umarni ba. Matsala ita har zuka su suka zo tsara hanyar ba mai wucewa da gwamnati ta san halin da suke ciki kuma ta kawo musu ɗauki da yanzu haka shi kanshi mai martaba Emir Bangudu ya zo duk kwantar da hankalin jama'an nan su jaye akan hanya don baki da za su wuce su wuce tun ce wallahi ba za su daga ba.
Na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda.
Akwai mutanen Bingi waɗanda suka danse hanya kamar yadda suka yi satin da ya yi. Abu kuma abin da muka ɗauka abu ne na ƙoƙarin kawo tada tsaye da kuma tayar da hankali da kuma ainihin rungunar ma da mutane masu bin hanya suna wucewa. So shi yasa mu kuma rundunar 'yan sanda muka je muka yi ƙoƙarin ganin cewa sun watse halin da ake yanzu an watse su kuma an buɗe hanya mutane suna ci gaba da wucewa ga wani tashi.
S.C. Shehu Muhammad kakakin rundunar 'yan sanda jihar Zamfara. Sani Shaibu Malumfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
Daga jihar Zamfara kuma sai Maiduguri babban birnin jihar Borno inda rundunar 'yan sandan jihar ta kame wasu mutane 10 da ake zargi da aikata laifuka daban-daban ciki har da zargin fashi da zamba cikin aminci da kuma safaran miyagun kwayoyi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Haruna Daudabiu ya hada mana.
Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta kame wasu mutane guda 10 da ake zarga da aikata laifuka daban-daban da ya kama da na fashi da zamba cikin aminci da kuma wasu da kame da tabar wiwi mai yawan gaske. Rundunar ta ce waɗannan mutane sun kware ne da fashi a inda ake ciran kuɗi da ake kira POS inda suka biyo irin waɗannan wurare su kuma yi amfani da makamai su kwace kuɗaɗen waɗannan mutane da ke aikin POS. Ta ce wasu su kuma kan je bankuna ne daga sa ido kan wanda suke ciran kuɗi a bankuna wanda suka bi su a baya su kuma yi yadda za su yi don satan kuɗaɗen da mutanen suka karɓa. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Bello Makwashi ne da ya bayyana haka gaba ne neman labarai wanda ya ce waɗannan mutane suka gudanar da irin wannan aika-aika na a jihar Borno da ma wasu jihohi da ke arewacin Najeriya. SBA da Takwande shi ne kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno da kuma imam liman labarai Johabi a madadin kwamishinan 'yan sanda.
The suspects were trailed and arrested by crack operatives at different cities, namely Maiduguri and Jalingo in Taraba State. They equally confessed to carrying out these dastardly acts in Kano, Abuja, Sokoto, Zamfara, Jigawa, Jos, Yola, Damaturu.
Ya ce jami'an 'yan sanda na crack ne suka bi waɗannan mutane su kuma kama su a biranen Maiduguri da Jalingo da ke jihar Taraba. Sun kuma amsa cewa sun aikata wannan aika-aika a jihar Kano da garin Abuja. Abuja da Sokoto da Zamfara da Jigawa da Jos da kuma da Maturu, yace an kuma kame wasu motoci guda biyar da suke aikata wannan aika da su da wasu abubuwa da suke amfani da shi wajen balle mota. Rundunar ta kuma kame wasu mutane guda biyar da suka balle wata mota a sakatariyar Musa Usman da ke cikin garin Maiduguri, inda suka kwashe naira miliyan 23, wanda komandan rundunar ƴan sandan da ake kira OC Crack SP Ibrahim Muhammad ya mun karin haske game da waɗannan mutane. Game abin da ke cewa
a yanzu haka za masu bakwai ne, yanzu biyar yana hannu da abin da kowa ya samu da ikon Allah. Mun dan samu cikin kudin nan, wasu sun dawo da nasu,
ba samu duka 23 da miliyan,
ba samu duka ba. Dai akwai wanda ya dama asalin wanda ana tuhuma shine da kudin lion share. A yanzu haka na 23 million na secretariat, out of that 23 we have recovered 12 million. Da akwai wani kuma wanda an cire hanyar NUJ wannan 2.5, wa also lucky muka amfani da wai nan kuma muka samu kilo muka kama su kuma 2.5 mun kama wanda yayi kuma kudin kuma an dawo da shi.
An kuma ba mu damar yin magana da waɗannan mutane da ake zarga, wanda kasadin su suka amsa laifukan su suna mai cewa
ai na kake da zama
a Kaduna.
To me kaka Maiduguri?
Eh, tare da wasu abokan mu kan
wasu saka kawo kana
saboda mun yi aikata ba daidai ba.
Kaman na me kenan?
Mun dau kudi a mota.
Nawa ka doka?
Eh, miliyan 23. Ni dai kira na kawai akai, dan ni ban taba zuwa ba, ban san gari ba.
Daga Kaduna ka kira ka zo?
A'a, tare muka zo sun barna a gareji a zaune. To bayan sun je sun dau kudin suka kira ni muka hadu muka dai. Gaskiya dubban san rago. Dubban san su bayawancin su.
Ka san su ba?
Bayawancin su.
Eh, amma ku nawa ne? Zaka yi san adadin ku ai? Kudi ko biyu ko uku?
Gaskiya sun kai su takwas.
To fashin glashin mota
ka
kira ka?
A bude ta akai akai.
Mota a kulle, kuna da wani dabara da kuke ne ku kulle?
A ni dai da zo na tare sun gama komai.
Aka bi aka naka shiya kuma. Nawa aka daiban maka?
Miliyan 4.
Miliyan 3?
A ba gawo.
To ga canci an kamo kai saboda alaka da sai da bibi ko?
Eh, wannan haka ne, ba gariya bane.
Ba gariya bane.
An kama ni. Bana saidawa.
Eh, to me Allah ka ci?
Wallahi ajiya ne bane.
Wannan sai za ta gurfana da dukkanin waɗannan mutane a gaban kuliya. Zaran ta kammala bincike a kansu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Kano, inda hukumar Hizba ta haramta amfani da mutum-mutumi da masu sayar da kayayyaki da kuma teloli suke yi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Baraka Bashir ta haɗa mana.
Shugaban hukumar ta Hizba Muhammad Ibn Sina ya ce amfani da mutum-mutumi wato maniki ya sabawa dokar musulunci. Shugaban ya ce tuni ma'aikatar hukumar za su fara safarar duk wanda aka kama ya saba doka. Akan haka ne muka zanta da wasu masu shagunan sayar da kayayyaki na yadda suka karbi wannan sabon doka.
Muna fada muku rashi country ne, ba fa muna wata kasa ta musulunci ko wani abu ba. An ba mu kafa da mun ba ka kashe kayanka da wannan abun ba, to da me ake so a san wasu suke so karate?
Sunana Abubakar Aliyu Abubakar. Magana ta Allah, wannan abu ni bai ma mun dadi ba ma fadan da ake, saboda mu magana ce gaskiya. Ita kanshi ne ma jihadi ne, mutum yana iya yin sakayin da za a iya rufa kansa asiri da an kwansa.
Shugaba ta shigo ciki don gaba ɗaya bai ba. Ga abubuwa san mai wayan da ma ya dace a dakile su, amma sai akan baby to yi hukun bebin roba waya. Aka kwastoma muke samu muke ɗan cin abinci suke shigowa, an sun gani sun gaya musu ne tukunna za su.
Duk wani abu da za mu bayan addinin mu ne. To duk wani abu da zai zo daga baya, addinin first, sannan wani abu kuma. Kafin wani abu daban ko
ta maura
ba wani abu ne Allah da wani abu ne sha.
Wani tela Junaidu Abdullahi da yake amfani da mutum-mutumi wajen tallata hajarsa ya ce ba a yi wa teloli adalci ba.
Gaskiya ba mana adalci ba a ce a matsayin mu na teloli, saboda wannan shi ne ake display din kayan da aka dinka, most especially idan customer suka zo wucewa za su iya sanin shago ne nan na dinki, amma idan baka yi display kayanka ba, bayan da za a yi su zo har su ga me kake dinka, saboda ba zai yi ka dinka kaya ka nade su ka sasa a cikin jaka ko kuma ka sasa cikin drawer ba.
Ko ya hakan zai shafi tattalin arzikin masu irin wannan sana'a? Farfesa Mustafa Mukhtar na sashin tattalin arziki dake Jami'ar Bayero ta Kano ya ce
zai kawo canjin yanayin tallar kayayyaki da teloli da masu shaguna suke yi akan tituna da kuma hanyoyi. Na biyu kuma zai kawo musu raguwar masu saye kayayyakin, saboda basu tallata su a waje sun gani ba. Na uku kuma wannan zai janyo musu raguwar ciniki da kuma riba da suke samu amma karamin zango.
Shugaban hukumar ta Hizban ya ce idan masu shaguna za su yi amfani da mutum mutumi ba tare da yana dauke da kai ba, babu laifi. Idan mutum mutumin yana dauke da kai a tare da shi, ma'ana yana da siffar mutum ya saba doka.
Shari'a ta addinin Musulunci ta haramta kafa gumaka irin waɗannan ta kuma abin da yake kiransa tamafi. Shine hoto cikakken hoto na dan adam halitta. Shi yasa muka ce koda a wurin teloli ne, koda a shaguna ne, in dai har da kan a ciki halittar gaba daya, amma da za a bashi sangalalin sa a cire kan, to shi wannan babu wani abu. Don haka mu ma magana da muke yi na wanda aka cire aka bar shi da kansa ne.
Idan maniki din babu kai, koda da super sa ta mutun ne babu
ba. Ba ko yi wannan ba, eh ba za mu hana wannan ba. Sai dai shi kuma idan yana bayyana wuri wanda yake nuna sarai.
Ibn Sina ya ce duk wanda aka kama da karya doka za a kwashe maniki din, wato mutum mutumin daga shagonsa za a kuma hukunta shi. Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
Sai kuma rahoto na musamman, inda a yau wakiliyar mu Zainab Babaji ta nazarin illar rikicin Boko Haram a rayuwar al'umma.
Dubban mutane ne suka bace a Najeriya tun shekaru kusan 12 da kasar ta samu kanta a bala'in tashin hankalin kungiyar Boko Haram da sauran rikice-rikice a kasar. Tashin hankalin da al'umar musamman yankin arewa ta gabashin Najeriya suka fuskanta ya yi sanadin bacewar mutane da dama, walau waɗanda suka ƙaurace wa mahallansu don neman mafaka, ko waɗanda aka kashe ba tare da an sani ba, ko ma waɗanda jami'an tsaro suka kama ba tare da iyalansu sun san inda suke ba. Sau tari hukumomi a Najeriya ba sa fitowa ƙarara su bayyana adadin mutanen da suka bata da kuma irin ƙoƙarin da suke yi don gano su, lamarin da ke ƙara haddasa baƙin ciki a zukatan iyalan nasu. A cewar Dr. Chris Kwaja da ke wakiltar nahiyar Afirka a bangaren bincike kan sojojin haya a Majalisar Ɗinkin Duniya, batun bacewar mutane har ma da jami'an tsaro lamari ne da gwamnati ya kamata ta maida hankali a kansa.
Muna ganin ana binne mutane wanda sun mutu, muna ganin mutane a asibiti wanda sun samu rauni, amma akwai wasu kuma wanda sun bace ne ba sai inda suke ba, ta dalilin ko lokacin yaki ko kuma wani abu dai na tashin hankali. Kuma gwamnati bata iya ta nuna ma iyalin irin waɗannan mutanen da cewa waɗannan mutanen sun bace mun same su, ko kuma an kashe su ne ga gawakinsu an binne a nan. Kuma kar a manta cewa idan muna maganan mutanen da sun bace, har da yan jami'an tsaro, akwai jami'an tsaro da yawa wanda an tura su Adamawa, Yobe, Borno, ko kuma gefen Chad da Cameroon ko Niger, da yawan su ba iya an same su ba. Idan ka shiga barikin sojoji ko police ko air force, za ka sami irin waɗannan damuwa.
Wato a Najeriya ba irin hukuma ko kuma waɗanda ke gudanar da irin wannan bincike na sanin waɗanda suka bata.
Ya kamata a ce a hukumar kidayen mutane a ƙasa, wato National Population Commission, ita ce da wannan aikin. National Population Commission da kuke magana, mugan ta nuna mana ma jama'a cewa tana da irin wannan, tana wannan bincikin ba. Ya kamata a ce a jihohinmu yau da kuma karamin hukumominmu da kuke da su a kasar nan, a bude rajista ne wanda za a gaya ma mutane yan abuwa iyalai cewa idan ka sani ko kin sani cewa kana da wani da ana nema ba samu ba, ku zo ku ba da suna, ku kuma ba da hoto na irin waɗannan mutanen domin a sa a rajista ɗin nan wanda gwamnati za ta bude.
Dr. Chris Kwaja kenan, mai bincike kan harkokin tsaro a cibiyar nazarin tashin hankali da zaman lafiya a jami'ar Modibo Adamawa da ke Yola, kuma wakilin nahiyar Afirka a bangaren bincike kan sojojin haya a Majalisar Ɗinkin Duniya. Da daman iyalai sun kasance da rauni a zukatansu saboda 'yan uwansu sun bace ba tare da hukuma ta kula da halin da suke ciki ba. Wata mace da mijinta ya bace a shekara ta 2014 da ta buƙacin sakaye sunanta, ta sheda alamun irin halin da ta samu kanta da ƴaƴa uku kuma a lokacin tana da ciki.
Ya fita da shi da wani member church namu ne za su je wani church namu da yana wani kauye. Da tafiyan su ba mu sake mun ji labari ba, mun zo da yamma muna ta nema lokaci da ya kamata su dawo ba su dawo ba. To a lokacin kuma wancan kauye wuri ya rikice, ana maganan cewa Boko Haram sun shiga domin mutane na ta guje-guje a wurin. To da hakan ya faru tun daga lokacin muka fara nema mu report ma gwamnati tun da mun kai police station. To daga baya dai an zo ana gaya mana ba mu samu asalin kwararren a cikakken bayani ba, amma ana gaya mana cewa wani soja ya zo ya kira da cewa ya an ga gangan jikinsu da ID card na mai gidana wato na Boston shi a aljihun shi da driving license nashi. Daga hakan dai an zo daga baya ana kiran numban shi sojan saboda a tabbatar a gane ta ina ne mene abin ya faru ba a samu ba.
To tun lokacin da ya bace wani hali kuka shiga?
Ai rayuwa bai yi mana sauki ba. An ce in ka dogara ga Ubangiji. Na gode ma a Equator Logical Seminary suka ce in rubuta application ina clean a wurin kuma taimakon Allah ta wurin mutane individual daban-daban wanda za su ji labari su ji wani ya dauki 1000 ya ce ga shi wani ya ce ga wannan. A lokacin da na je court domin nemi affidavit na karban benefit na mai gidana a bank wato ya zamana aka ce mini wai a kudin da yake account bai kai 200,000 ba. Amma waɗanda suke aiki a kotu sun sake sun ce mini sai na ba su 10% na wannan kudi da yake bank. Na ce za a yi yaya da shi wai za a ba ma gwamnati. Wanda ya nuna mana cewa to gwamnati ba sa taimakawa. Ban sani ko gwamnati sukan ɗauki statistics na mutanen su wanda abubuwa nan ya faru da su haka ko sukan ɗauka ban sani ba. To ba in ba ma ɗauka ba yaya nema za a yi a taimaka.
Shi ma Abdalla Yakubu da ke saida motoci a Jos ya ce tun bayan da jami'an tsaro suka kama yaran su biyu da suka saida wata mota wanda daga baya aka yi amfani da motar wajen tada bom a Jos a shekara ta 2014 ya ce har yanzu ba su da bayanin ko yaran na da rai ko sun rasu.
To tun daga nan kaman za a ba da labarin su a Jos aka kai su Abuja. To daga nan kuma wata rana da na je aka ce ai ba su a nan. Ban san yadda suke ba. Kai har na shigar da kara a Federal High Court. Federal High Court sun ce a sake su ba su da case. Yanzu nan ba mu san inda suke ba. Yawwa kuma matan su suna nan ba su gan su ba. Mu ma ba mu san ma inda suke ba.
Kungiyar agaji ta kasa da kasa Red Cross tana gudanar da aikin binciko waɗanda suka bata a wasu lokacin ma takan sada waɗanda ta samu da iyalansu. Kakakin kungiyar Red Cross a Nigeria Aliyu Dawobe ya ce suna aiki a wuraren da aka samu tashin hankali kuma suna wayarwa jama'a kai kansu ba su rahotanni kan waɗanda suka bace.
Aiki ne da muke yi ba kawai a Nigeria ba, saboda haka muna da wannan experience din na cewa duk inda ake yaƙe-yaƙe da fitintinu da rigingimu da tashin hankula za a sami ƴan uwa da za su rabu. Saboda haka muna da wannan sani, saboda haka kullum muka yi kokari mu ga yanda zamu yi mu taimaka mu babu da namu gudunmawar domin su iya samun haduwa ko kuma saduwa da iyalansu da suka rabu da su.
Kimanin mutane nawa ne kuke da adadin sun bace a Najeriya dalilin rikice-rikice?
Karshen shekaran da ya gabata a nahiyar Afrika gaba daya ana da kididdiga ta misalin mutum 44,000 da suka bace. Wannan kasashe sun shafi kamar kasarmu Nigeria, Democratic Republic of Congo da dai sauran kasashe kamar su Kamaru da sauransu. Duka in aka halawan na kididdiga shine ya bamu mutane 44,000. Nigeria tana da mutum 23,000 waɗanda suka bata ake kuma neman su a nan arewa maso gabashin Nigeria. Wannan yana nuna cewa Nigeria tana da kusan kashi 50% ga waɗanda suka bata a kasar Afrika ko nahiyar Afrika gaba daya. Wannan yana ɗaya daga cikin kididdiga mafi girma da muka samu a duniya gaba daya. Da kyar ka gani a shekara mun iya sada mutane da suka kai 100 da ƴan uwansu saboda matsalolin da ake fuskanta. Wasu sun tashi daga Najeriya sun koma kasar Kamaru, wasu daga Kamaru sun shigo Najeriya, haka kuma Chad da Niger.
Ta wace hanya ne iyalan da ƴan uwansu suka bace za su iya tuntubar?
Kungiyar mu ta Red Cross ta kasa da kasa tana da lambar waya na tarho. Lambar wayan tarhon ita ce 0800 500 500 4000 4000 4000 wannan lamba abinda Bature ke kira toll free ne, ana iya kira ba tare da wanda yake kiran yi zai biya kuɗi ba.
Masa masana na cewa samar da hukuma da zai rika bincikowa da sanar da iyalan waɗanda ƴan uwansu suka ɓace zai taimaka wajen kwantar musu da hankali da hana wasu su shiga ayyukan ta'addanci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To an gaishe ku duka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Jama'a, assalamu alaikum. Fatan ana cikin koshin lafiya. Bayan haka, yanzu dai batun gasar ƙwallon kafa na ƙasashen Turai ya zo gabar quarter final da za a fafata ƙasashen takwas a bayan da aka yi waje round da ƙasashe takwas. Ƙasashen da za su fafata a quarter final din da za a gudana a ranakun Juma'a 2 ga watan Yuli da kuma 3 ga wata sun hada hadda Switzerland da Espanya, sai kasashen Belgium da Italia, sai kuma ranar Asabar 3 ga wata kasashen da za su gwada kwanji akwai Czech Republic da kasar Denmark, sai kuma kasar Ukraine da Ingila. Ana sa ran za a buga semi-final na farko a ranar 36 ga watan Yuli, yayin da kashi na biyu na semi-final din za a yi shi ne a ranar Laraba 7 ga wata. Sannan kuma za a buga wasan karshe a ranar 11 ga watan idan Allah ya kai mu a wata sabuwa kuma zakarkurin tsofin yan muza ta mola na kasar Nigeria da na wasu kasashen Afirka sun tuna baya inda suka kece raini tsakanin su da club din Old Timers na jihar Bauchi a filin wasa na Abubakar Tafa a Balewa da ke birnin Bauchi. Kadan daga cikin tsofin yan wasan akwai su Garba Lawal, Daniel Amokachi, JJ Okocha, Kanu Uwanko, Taribo West, akwai Elhaji Diop da kuma Fadiga dan kasar Senegal da kuma Apia daga kasar Ghana. Har ila yau akwai Tijani Babangida, Celestine Babayaro da dan uwansa Emmanuel Babayaro. An dai tashi wasan ne da karkarun tsofin yan wasan Muzalida na kasashen Afirka sun ci na Old Timers na Bauchi da ci 2 da nema. Yanzu kuma za mu duba batun cika alƙawarin da gwamnatin Najeriya ne ta yi da baiwa yan kwallonta da suka ciwo kofin duniya na Olympic a shekarar 1994. Tsohon sakataren janar na hukumar kwallon ƙafar Najeriya Alhaji Sani Ahmed Toro ya ce da shi da marigayi Emeka Mayarwa suma sun cancanci da ba su kyautar gidajen. Ya kuma taya yan wasan samun wannan kyautar gidaje sannan ci gaba da cewa.
Sunana Honorable Sani Ahmed Toro, Sakatar Janar na Nigerian Football and Chief Executive from 1993 after May 1999. Alhamdulillah, ai tunna wannan lokacin an yi ta kokari su yan wasa an ce musu su kowa ya zabi garin da yake so. In ka zabi garin da kake so ka bi, to yan wasan ma a wannan lokacin saboda suna kazan waje suna da kuɗi ba su damu da gidajen ba. So yanzu ne kuma da suka dawo babu kuɗin shi ne suke ta maganan gidajen su. Ina ɗaya daga cikin wanda ya kamata a ce sunana na ciki wanda da naga wannan abu na tura da ni da marigayi Samson Emeka Emeruwa wanda dole ne ya kamata a babu. Inda ba a yi nasara ba da a lokacin mu ne na farko guda biyu nan da za a kora. Saboda haka wannan abu daidai ne kuma yan wasan nan ya kamata duk lokacin da shugaban kasa ya yi alkawarin zai yi abu to su bi sahu ba su bari a lokacin wai dan ba suna da kuɗi ba su damu ba. Yanzu sun zo suna ta nunawa kaman cewa gwamnatin tarayya ne ko hukumar wasan kwallon kafa ba ta cika alkawari ba. Ba haka bane, ina so in tabbatar muku cewa laifi ne nazu wanda ba su damu da gidajen ba a wannan lokacin.
Yanzu ku kuma gura kenan sunan ku kunce bebi.
Of course, yasa ma na tura wa Garba Shehu na tura su ya Ogarozo na tura musu cewa kada a manta dole fa ina ciki, dole ya kamata iyalan Samson Emeka Emeruwa ya komodo su ma suna ciki, ya kamata mu ma mu kasance muna ciki mu ma ba mu wannan gidaje.
To da fatan hukumomi a Najeriya da suka hada da na kwallon kafa za su ji wannan kuka da shi tsohon sakataren janar Sani Ahmed Toro ya yi a madadin shi kansa da Samson Emeka Umeruwa. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Masu saurare da kuma aka muka kawo karshen shirin namu na yau, sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun karin bayanai da rubutu. Har ma da yin tsokaci.
Za ku kuma iya aiko da sakonni ta hanyar email ta sashen Hausa @voanews.com ko kuma sake sauraron shirin namu a shafinmu na internet voahausa.com. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya gabatar da labarai, da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni alheri, ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu karasa wannan lafiya da alheri. Alheri ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu karasa wannan lafiya da alheri.